ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا 21 كواتن المحرم جرم من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا لتدي هدود 40 تفس عندي داتي دا شدة كواتن بقوي في كلا تدبو بيو دا 20 دا شدة wannan shine karatun mu na 16 go a cikin littafin Minhajul Muslim yau za mu tashi akan al-adillatul aqliyya dalilai na hankali wadanda suke tabbatar da cewa Qur'ani mai girma saukakken littafi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala ba tsarin mutum bane ba wani ya kago shi ba ya kirkiro shi ba inma Allah subhanahu wataala shine ya saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dalilai na hankali sun nuna haka to shine malam yace dalili na farko ishtimalul qur'anil karim tattaru alqur'ani mai girma ala alulumil mukhtalifati alatiya akan ilmun muka wadanda suke mabambanta masu zuwa ilmu ma ne daban-daban ke cikin alqur'ani mai girma amma kai da baka san alqur'ani ba baka san abubuwan da ya tattara kansu ba sai kai dibin ilimi dai ne kawai alqur'ani yana tare da ilmun muka masu dumbin yawa sai babu wani ilimi ma daga cikin ilmun mukan da dan adam yake tinkawo da takama yake ji da kai da su wace cikin alqur'ani aka dauko shi gaba da duk wani ilimi da ka sani in dai mai amfani ne in dai na karuwa ne in dai yanda yake kawo ci gaba ne a addini ko a rayuwa to anan cikin alqur'ani aka dauko shi banda ilmun muka wadanda suke ilmun mukan banza da wahi alqur'ani yana fada da su ilmun mukan da suke ba su da amfani ci baya suke kawowa ko kuma cutar da mutane suke yi wannan babu su a cikin alqur'ani sai dai ka iya samun magana akan su shi alqur'ani ya magana akan su yana faɗa akan ka a yi su domin yin su bala'i ne hallaka ne amma ba zai kwaraitar da kai kai ba sai dai zai lurantar da kai irin cutar da ke cikin wannan ilimin to da haka kenan alqur'ani mai girma ya tattaro dukkan ilimin muka wadanda suke a sararin rayuwa ma anna sahibahu almunazzal alai tare da cewa lalle me yi karatu ba kuma me yi rubutu ba tun da yake ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لم أوراك النبي عليه الصلاة والسلام جبارا سبق القرآن من جرما بكرن تون للتابي با خوش دارا لئي بكرن تابا تون للتابي حاكم أبي روح تابا amma kuma sai gashi yana karanta ilmin muka daban-daban kan da ya kafa ki samu su dai shi ta ci karu wata hakika mata ilmin sai ka zama professor sai duk ka take wadannan degree din sai ka samu gindin zama sa'annan ka natsu duk ka bar wata karkarwa da duk wata zanzana da duk wani alfari duk ka rena kanka sannan ma wani ilimin ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam duka Allah ta'ala ya tattara mai shi ba makarantar da ya shiga ya koyi waɗannan abubuwa. Kuma abin da yake faɗin shine gaskiya, shi nashi ba sai an gwadi ba, nashi kawai gaskiya ne. Amma na wasu da za su yi shekara da shekaru, yana iya zama gaskiya kuma yana zama ƙarya. Kaga wannan yana nuna Alkur'ani mai girma lalle sabkakken littafi ne daga wurin wa, daga wurin Allah subhanahu wataala. Walam yasbiq, kuma bai gabata ba cewa lahu ga annabi alayhi salatu wassalam an dakhala wato kuttaban, ya shiga abin nan makaranta irin wanda tun kana karami za a sanya ka tsangaya. Wala madrasatan, ko kuma makarantar da za a koya maka karatu, inda za a koya maka rubutu da inda za a koya maka karatu, manzo Allah dai bai shiga ba. Dan a Makka dai babu su, babu makarantar koyon rubutu, babu makarantar koyon karatu a cikin garin Makka. Ma kuma aka waye gari da shi yana karanta musu Alkur'ani mai girma. Idan kaga dai duk wannan yana nuna wato Alkur'ani sabkakken littafi ne daga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Albatta kwata-kwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga makaranta ba ta koyon karatu ko ta koyon rubutu ba. Na farko malam yace ilmin mukan da Alkur'ani ke dauke da su al-ulumul kauniyya, ilmin muka na sarari na kimiyya, ilmin mukan da ke sararin sama, abin da ya shafi samar da kanta, abin da ya shafi rana, wata, taurari, abin da ya shafi iska, abin da ya shafi ƙasar nan, abin da ya shafi ruwa da itace da sauransu, babu wani daga cikin waɗannan da na zano face sai da Alkur'ani ya magana kan ilimin shi. Duk wani ilimi da zaka gani na kimiyya da fasaha muke da shi, mu ne muka yi kwana, muka yi bacci har da nasari, kura suka zo suka ɗauki, amma namu ne. Babu wani abu daga cikin abubuwa irin na cigaba na haɓakar rayuwa face sai da Alkur'ani ya magana akan shi. Alkur'ani yana tattare da wannan abin da yake nuna lalle sabkakken littafi ne, domin ilmummukan da suka shafi kimiyya da fasaha wanda manzala yake buɗe baki ya karanta Alkur'ani ya faɗe su, kaf ƙasar Makka babu wanda ya san su, babu wanda yake da ilimi game da su. To ina ya san su? Kaga kenan, wa ya sanar da shi? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan ba abu ne da tunda babu wanda ya koya mai, to ba yadda za a shi ya je ya zanna ya tsara, sai an koya maka ai, sai kana da malami, kuma malamin wanda ya zurfi ya koya maka, kai kuma ka zo ka yi tunani. To amma duk wannan ba a yi shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya tashi yana bi, yana karanto ma mutane. Kusan farko abin da aka saukar fa cikin shi yana dauke da mi, ilimin mi, ilimin sarari, ilimin halitta. Farkon abin da Allah ya khalaqa al-insana, Allah ya ce min 'alaq. To in ba karatu aka yi ba, in ba masani ya sanar da kai ba yadda ake halitta, ba ka yi sani. To cikin ayoyi na farko ba da suka fara sauka, Allah ya ce khalaqa al-insana min 'alaq, Allah ya halicci mutum min 'alaqin. Ita ce dai wannan alaka ɗin, wannan jinin wanda yake dunkulewa kamin ya zama tsoka. To kaga in ba dan sanarwa Allah subhanahu wa ta'ala ba, yaya za a yi shi ya sani? Alhali duk ƙasar Makka gaba ɗaya in ka yawace a wannan lokaci ka ce a gaya ma yaya ake halittar ɗan adam, ba wanda zai gaya maka. To da haka Alkur'ani yana tattare da ilimin muka na halitta, ilimin muka na sarari. Na biyu al-ulumut tarikhiyya, Alkur'ani yana dauke da ilimin muka na tarihi. Kusan kaso mai yawa na Alkur'ani mai girma tarihi ne cikin shi, wanda yake nuna ma mahimmancin kulawa da tarihi a cikin rayuwa. Kuma wannan ilimi ne wanda yake a sararin duniya yau, ilimi ne mai cin gashin kansa, ilimi ne wanda ake karatu a cikin shi har a zama doktor ciki. Ko ba haka bane? Ilimin tarihi ilimi ne wanda yake daga cikin ilmummukan da ɗan adam ke bukata. Saboda ɗan adam na bukatar wannan ilimin, to Alkur'ani ya bada mahimmanci sosai, kuma ya bada ƙarfi wurin bada tarihin annabawa da manzanni da waɗansu bayan Allah ma, waɗanda su ba annabawan bane ba manzanni bane, waɗansu bayan Allah ne nagari, waɗansu kuma bayan Allah ne lalantattu. Allah ta'ala dai ya bayyana shi da wasu garuruwa da wasu kasashe da wasu wurare da wasu ma'arna ne kafirai amma Allah ta'ala yake bada labarin su saboda mu rike tarihi da muhimmanci a cikin rayuwar mu to a cikin alqur'ani akwai ilmin muka na tarihi na uku al-ulumut tashri'iyya wal qanuniyya akwai ilmin muka waɗanda suke na shari'a na dokoki in kayi abu kaza ga abin da za a maka in kayi ga yadda za a ma in kayi kaza ga yadda za a yi cikin alqur'ani akwai mi akwai kawo shari'a da tsara mana yadda za mu bin shari'a din da yadda shari'a ta zama doka wajibi gare mu mu yi biyayya ga wannan dokan da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mu to cikin alqur'ani mai girma akwai waɗannan ilmummuka waɗanda suke na shari'a na hudu al-ulumul harbiyya akwai ilmuma waɗanda suke na yaƙi ilmummukan da suka shafi yaƙe-yaƙe alqur'ani ya ba mu labarin yakuna daban-daban waɗanda aka yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda aka yi bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi alaihi salatu wasalam da alqur'ani ya ba mu wannan labari kaga alam tara kaifa ai tana ba da labarin yakin da aka yi ne kafin haihuwar ma annabi alaihi salatu wasalam kaga kuma yaki ne aka yi tsakanin sarkin Habasha dawa sarkin Yaman da mala'iku inda su mutanen Makka sun ce ba ruwansu sun ce daki na Allah ne tunda na Allah ne Allah zai kara abin shi su ba su yawa an zo masa da giwaye da su za a yaƙi wani ma bai taba ganin giwa cikinsu ba ta ce a to da haka duk suka haye masa duwatsu wasu suka haye masa ɗakunansu wasu suka shige gida suka rufe kowa ya ɓoye garin makaran nan ta su kama an yi sharar mutane ba kowa ka ce za mu bar waɗannan mutanen da suka zo su rushe kaba mu bar su da mai kaba ɗin kuma haka aka yi mai kaba ya shiga cikin yakin ya hallaka su gaba ɗaya kaga yaki ne da aka yi kafin zuwa annabi alaihi salatu wassalam haka wasu yakuna can baya waɗanda duka Allah subhanahu wataala ya bada labari kamar yadda ke cikin suratul baqara da sauran wasu wurare duk yakuna ne da aka yi gabanin zuwa annabi alaihi salatu wassalam kafin sauka alqur'ani mai girma to alqur'ani dai akwai ilimin muka na yaki a ciki wasu siyasiya kuma akwai ilimin muka na siyasa jagoranci abinda ake ce ma siyasa da larabci shine jagoranci idaratu shu'unil umma jagorantar al'amuran al'umma tafiyar da su abinda suke bukata a yi musu abinda ba su bukata ba za a musu a samo musu aiki a kare musu addini a kare musu rayuwarsu a kare musu dukiyarsu a kare musu mutuncinsu da sauran abubuwa duk abinda mutum ke bukata a kare mai shi dole ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba shugabanci ya kare mai wannan abin da Allah subhanahu wataala yace kare mishi a kare mutane addinin su kada a bar wani ya zo yana wasa da addinin mutane duk wanda ya zo abin da aka saba yi yau da gobe an san shi ne yake da dalilai karara a cikin addinin musulunci to in wani ya zo yace shi bai yarda ba sai a hada shi da malaman ya gaya masa yadda aka yi bai yarda ba don a kare addinin mutane kamar yadda kake kare mutane daga yan ta'adda kar su kashe ma mutane ‘ya’yansu da matansu kar su karɓe musu dukiyoyinsu haka ya zama wajibi a matsayinka na shugaba ka tsare ma mutane addininsu kuma ka yi wancan ba a yi wannan ba an yi ba a yi ba kenan muna ganewa ko to siyasa daga baya ne ba haushi ne mera ta kawai shine wannan cicaniyar da wannan hayaniyar da wannan ƙaryar da gaskiyar da rigima aka mera ta ita ce siyasa amma asali shugabanci na gari shi ake ce ma siyasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu isra'ila rasuluhum anbiya'u bani isra'ila sun kasance annabawan su ke musu siyasa kaga annabi ai bai farfagandi to annabi kawai yana tsayawa ne a matsayin shi na annabi kuma shine jagora shikenan kuma in ya wuce kullama halaka nabiyin khalafahu nabi duk lokacin da annabi yayi nayi cika ya wuce to sai wani annabi ya goyi bayan shi shi ma ya zama to shine shugaba haka ake yi mu ma da haka muke dan mulkin mallaka ne suka zo suka bata mu komai mu ma da haka muke da ladabi da biyayya ga shugabannin mu sai suke mada shugabannin mu suka ga yadda ake biyayya ga shugabannin mu ake musu ladabi abin ya bata musu rai domin mu shugabannin mu da suka iske su da addini suka iske su su suka raba su da addini galibin shugabannin mu lokacin da tura suka zo sai iske su ne malamai sune shugabanni na addini shugabanka na addini kuma shi zai koyar da kai alwala da sarki da akida da tauhidi sai ka zo fada kace Allah baka nasara sallah nayi to sai nayi kari ban sanya sai ka sarki ya ce a rabka nawa za kai sujudu sawu za kai shikenan ka shiga wurin sarki dan ka tambaye shi hukuncin addini to kaga sai tura suka nisantar da abin yanzu sarki shike tambayan talakawan shi ya ni za a yi wancan lokacin addini karfi gare shi saboda mi sarakunan ga hannunsa yake nasu ne sun san shi amma lokacin da aka nisantar da su daga gare shi sai ya rauni ta abin da kaga shugabanka baya me za ka ɗauka shi da an kawo haka da dai yanzu malamai ba su faɗa mutane sun yi nisa da alkur'ani sun yi nisa da karatu da tunda shugaba da kai ma dole kai to da haka alkur'ani mai girma yana tattare da wannan ɓangaren sosai ɓangaren yadda ya tsara mana yadda za mu jagoranci tsakaninmu da shugabanci fashtimaluhu malam ya ce to tattaruwa alkur'ani ala hadhihi al'ulum almukhtalifa akan waɗannan ilmomin waɗanda suke mabambanta dalilun qawiyyun dalili ne mai ƙarfi ala annahu kalamullahi ta'ala akan cewa lalle alkur'ani zancen Allah ne subhanahu wata'ala wa wahyun minhu kuma wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala in ba haka ba ba yadda za a yi dan adam bai je makaranta ba ya san waɗannan abubuwan ba yadda za a yi da yadda ka tsara abun ba zai tsaru ba kamar yadda Allah ya tsara alkur'anin nan ko ka yi an gane cewa lalle wannan magana ta kace saboda alkur'ani in ka lura in ya ɗauko maka labari bai kai ma shi ƙarshe bai fara ma labari amma duk wanda zai tsara littafin shi ko na soyayya ne ko na ƙiyayya ne ko ma na menene zai tsara littafin to in ya ɗauko ma labari ta nan sai ya kai ƙarshe abinda yake nuna shi ya tsara abin shi amma ƙur'ani kamfin shi dubi kisa annabi Musa wani lokaci kawai sai a gintso ta wani lokaci sai a kawo ma ƙarshen ta wani lokaci a fara kuma a yanki duk inda aka fara to ba za a kai ma ƙarshen ta ba in ba a fara ba kuma sai a gintso ma tsakiya annabi Ibrahim duk annabawan haka abinda yake nuna cewa wahayi ne daga Allah subhanahu wataala amma labaran sauran abubuwa din aka faro ma to dole sai an kai ƙarshe saboda dama kai ma ka san labarin ƙarya ne kawai amsan kurege ne saboda haka in ba kai ma shi ƙarshe ba sai ka shiga damuwa sai ka ce ya aka yi an ware labari an yanki amma ƙur'ani da yake littafi ne na imani dole ka yarda da cewa haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara kayan shi kuma dole ka bi idil aqlu malan yace saboda hankali yuhilu yana kore yana kin yarda da sudura hadhil ulum ita wa wadannan ilmumin an ummiyin daga wani wanda bai yi karatu ba bai rubutu ba lam yaqra wa lam yaktub qad yawa amma mutun ne bai taba karatun boko ba ko da rana daya kuma yazo ya rubuta littafi da faransanci ko da turancin ingilishi bai taba yi ba ko ba taba koya mashi ba yana yiwa bai yiwa ka rubuta littafi da wani yare kuma kai yaren kai baka zanna ciki kai ba koya maka ba baka taba zuwa magarin da ake yin shi ba kaga ba yiwa amma dan baka je makaranta ba dan ba koya ma ba kana yin cinta a gari kalmomi ka zangi fadin shi amma dai ka rubuta littafi har makaranta su zangi karanta littafin wannan bai yiwa. Kuma sai mutum ya kare a ce, ai, wanda ya shi bai taba karatu ba kuma ba a taba koya mashi ba. Wannan yana rike da littafin yadda shi zai ji, aljani ne ke. Ko ba haka ba? Saboda haka bai yiwa. Inda kadai yake yiwa tsakanin Allah da annabawan shi. Kaga Allah ta'ala haka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ya ba shi wannan littafi ba tare da wani mutum ba, akwai mai koyar da shi karatu amma ba a ganin shi. Allah ya hana a ganin shi ko ba haka ba? Mala'ika Jibril shi ke koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani mai girma, amma ba mai ganin shi, sai manzo Allah kadai ke ganin shi. Wani lokaci ma annabi ba ya ganin shi, sai dai kawai wahayin ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta wata sifa, ta wani yanayi, ko mai sauki, ko mai tsanani, ko mai tsananin tsanani haka. Wani lokaci kuma ya bayyana a matsayin shi na mala'ika, wani lokaci mafi yawan lokuta yana bayyana a matsayin shi na mutum. Manzo Allah ya san shi ne, ya koyar da shi ya tashi ya tafe shi. Saboda kaga kenan ba yiwa a yi karatu haka kawai. Mutum ya yi karatu ba tare da an koyar da shi ba, dole sai an samu wanda zai koyar da kai. Ko hankali bai yarda a ce waɗannan ilimin muka. In ma karatu ne za a yi ta yi a bauta ma Allah, jama'a ku bauta ma Allah, a yi sallah ga yadda ake sallah. Kaga wannan abu ne tsantsan ibada. Amma ilimin muka irin na zamani, waɗanda suke tattare da tunani da yadda aka tsara su, a yi wanda bai taɓa karatu bai taɓa rubutu na faɗinsu ba, kuma a garinsu ma babu wanda ya san su, ba a san ya san wani wanda ya san waɗannan ilmummukan ba, me za a ɗauka? Wanda za a ɗauka cewa daga Allah ne abin yake. Allah ya samu dace. Wannan abu na farko kenan da yake nuna cewa hankali ya nuna alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu, malam ya ce tahaddillahi, tahaddin da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ƙalubale, tunkarar da Allah ya yi munziri, wanda Allah shi ne mai saukar da Ƙur'anin. Al-insa wal-jinna, aljannu da mala'iku a da mutane. Mutane da aljannu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu in sun isa, alal itiyani bi mithlihi, a kan zuwa da irin Ƙur'ani. Allah ya ce in suna cewa manzo Allah ne ya ƙirƙira shi, to Allah ta'ala ya ce ƙalubalanku, ku ma ku je ku ƙirƙiro mana. Ba kun ce mutum bane irin ku ba, kuma ya ƙirƙiro alƙur'ani, to ku mi yana ku ƙirƙiro alƙur'anin irin shi. Bi qawlihi, da magana Allah ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala yatu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Allah ta'ala ce qul la in ijtama'atil insu wal jinnu, ka gaya musu cewa lalle aljannu da mutane da za su haɗu, ala yatu bi mithli hadha alqur'ani, akan cewa za su iya zuwa da irin wannan alqur'anin. Allah ta'ala ya ce la yatu bi mithli, ba za su iya ba, riwa ga duniya ba, ƙalubale ne Allah ya ma kowa, duk duniya, aljannu da mutanen duniya gaba ɗaya duk su gamu su ƙirƙiro alqur'ani. Ka san ka cikin su akwai masu ilimi da yawa, to masu ilimin su ware kuma su ƙara tacewa a ware, a zanna a tsara wani littafi wanda shi ma an kaji shi ka ce lalle wancan ma wani ya yi shi, to ga wani wanda wasu suka yi. Allah ya ce to ba za a iya ba fa. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, Allah ya ce ko da sashen su ya kasance mai ƙarfafawa ne ga sashe, mai taimako ga sashe, wanda yake da ƙarfin balaga ya ƙara ma mai nahu, mai nahu ya ƙara ma mai balaga, mai sarfa, haka duk waɗannan ilimin muka na Larabci a taru. Wanda yake da ilimin waƙe-waƙe shi ma ya zo da irin fasaha shi da dabarar shi ya kawo gudun moshi, don a tattare a taimaki juna. Allah ya ce ba za a iya ba. Kama ta hadda fusaha al-arabi, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kalubance fasihohin Larabawa, mana Larabawa da suke masu fasaha, wa bulagahum, da kuma masu balagarsu, Allah ya tinkare su alal itiyadi bi ashri suwarin min mithli, da zuwa da surori guda goma daga irin surorin Alkur'ani. Abar magana irin Qur'ani, sura goma, kuma sura goma a sabko ƙasa, ƙananan surori a zuwa fara da su guda goma, kaga daga ina zuwa ina kaɗai aka musu, daga alamtara kai ba zuwa min aljinnati wan nas, daga nan kaɗai ba cewa aka yi su rubuta bakara ba, kamar bakara ba, da Ali Imrana da Nisa'i da Al-Ma'ida da Al-An'am, ba haka aka ce ba, cewa aka yi su fara miki suwarin mitli, su samo surori, ina an ba su dama ba iyakance musu ba, suka gaza. Wancan lokacin fa Larabawa suna jiji da kai, suna takama da iya magana da kai matuka wurin zance, in sun yi zance dole ka taba musu abin ya burge ka. A wancan lokacin ne wanda Larabcin ne tsagwaran shi, sai dan wancan ba su iya ba, na yanzu ya za su iya ba, na yanzu ma da suke jin haushin yaren nasu. Yanzu in kaga Balarabe kayi yaren Larabci kayi, to addini ya kama ya sosai, ko kuma shi a cikin Larabcin yana da wani kaso mai tsoka, ya yi karatu mai zurfi game da Larabcin, to sai ka burge shi, amma ba ga magarin mutane ba ruwansu da kai. Wani ma ya tashi izgiri in kama Larabci sai ce masa sadaqallahu alazim, ana Qur'ani ne kake karanta mashi, kuma ya sani, ana kai ba gida ji ne, kauye ne, ka yanzu kana nan kana wani jitu, duk an wuce nan wurin, ka zo mai da wani Larabci, ka zo mai da wani yare mai kyau, man kai Turanci zai gane ta kallonka. Wani ya ce ya shiga wata suba market cikin Makka, ya yi abin nan Larabci, ya sallama ba a amsa mashi, ya yi Larabci ya ka kyale shi, sun Larabawa sai da ya Turanci, wanda ke zanna ba sabancin wanda in an sawo kayan a kawo mashi, shi ya tashi ya je tinkari shi, ya kamo hannun shi, shi ko shi bai, amma ya abin da ya burge shi, kuma sai koma yana mai marhaba 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 ahlan ahlan, kamar Turancin mu na dan da baka sallar rufe gaskiya ne. To so da haka su yanzu in dai zaka yi masa Larabci ba ka burge su, sai ɗan kaɗan yanzu waɗanda addini ya kama su sosai, Allah ya kiyaye. To kaga kenan, in na yanzu ne aka ce masu zo da Alkur'ani suna iya zuwa, yanzu Larabci ba ba san shi ba. Bal bi suratin wahida, sai Allah ta'ala ma cewa su zo da sura guda ɗaya, ba ajizu sai suka gajiya, walam yastati'u, kun ba samu ikon yin haka ba, to ma abin ya fi ƙarfinsu. To wannan ma dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna Alkur'ani mai girma sauƙaƙƙen littafi ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku, malam ya ce a fakana hadha akbar dalilin, sai wannan ya zamanto shi ne mafi girman dalili, wa aqwa, kuma mafi ƙarfin dalili, burhanin hujja, ala annahu kalamullah, abu sa cewa Alkur'ani maganan Allah ne, wa laysa min kalamil bashari fi shay'in, Alkur'ani baya cikin zancen ɗan adam cikin komi, ana ba zancen ɗan adam bane, ɗan adam baya da komi a ciki, banda cewa gare shi aka saukar da Alkur'anin, kuma aka koyar da shi, kuma ya kira mutane zuwa gare shi, aikin shi kenan game da Alkur'ani mai girma, amma lafuzza daga wurin Allah suke, tsarin kalmomin da jumlolin da haruffan gaba ɗaya tsari ne da ya zo daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku, ishtimaluhu ala akhbari al-ghaibi al-adida, Alkur'ani yana tattare da ilmomin waɗanda suke na gaibi masu yawa. لا labara kai kamar labaran yadda aka halicci duniya abin nan gaibi ne ba wanda aka yi gaban shi ma Qur'ani yazo yana bada labari bada labarin sammai yadda Allah ya halicce cikin kwana kaza kasai cikin kwana kaza da abinci da komi da komi duk wannan gaibi ne ba kowa nan lokaci to Al-Qur'ani yana tattare da ire-iren waɗannan labarai na gaibi da yadda ake ɗauka rai da yadda ran yake da Al-Qur'ani ya bada labari sauran ilmummuka saboda ba wahayi bane ba su iya gane menene rai amma Al-Qur'ani ya gaya maka menene ran ran ne Allah yake karbiya shikenan gangan jiki sai ta tsaya kamar yadda in kai bacci ma haka nan ne ran naka ake daukewa sai a bar gangan jikin naka amma saboda Allah bai tashi karban rayuwarka ka mutu ba in lokaci ya sai Allah ya mido maka ranka to shi yasa zaka ganin kana cikin wannan baccin sai a zo ayi komi baka sani ba ko ba haka ba sai a zo a cire ma kaya kamar ka tsirara kaga har ma kama za ka ƙara miƙe hannuwa a ina cire kayan gaba daya ka zo ka sa abin hawanka cikin ɗaki can ƙuryar ɗaki ka sa ka kulle ka sa kaca duka kulle a zo a ƙetara da kai a ƙetara shi da kai mana a ƙetara ka a ƙetara ka da wannan abin hawa a hita sai ta babaki ya aka yi har aka buɗe ma ɗakin kuma har aka ɗauke ta yana aka bi kafa mun ka haka ba saboda Allah ya karɓe ma rai dan kuma Allah ta'ala bai kaddara a yi haka ba wata wahalar ci za ta cin maka sai Allah ya maido maka ran a lokacin kana barka sai gan su ko yar taba da kai da su in suna da rabon wahala ka kore su in kuma kake da rabon wahala su bibbige ka to kaga wannan duk gaibi ne wal ruhu min amri rabbi ma utitum min al ilmi illa qalila haka Allah ya bada labari alkiyama kafin a je aljanna irin yadda za a hitowa daga cikin kaburbura irin yadda za a gudu fa firru ila Allah irin yadda za a gudu zuwa hilin tashin alkiyama irin taron da za a yi da tara mutane da za a yi kaga wannan dimi ne ne gaibi ne aljanna ba mu ganta ba gaibi ne wuta ba mu ganta ba gaibi ce ko ba haka ba to gaibubuka suna nan masu tarin yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma samosa a cikin Al-Qur'ani yana nuna Al-Qur'anin nan sabkakken littafi ne daga wurin Allah wallati zahara ba'dha su waɗannan labaran gaibi masu yawa sashensu sun bayyana ibqa ma akhbara daidai da yadda Al-Qur'ani ya bada labari bila ziyadatin wala naqsin ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba yadda aka bada labari haka suka faru to faruwarsa haka din ba ragi ba ƙari ya nuna cewa lalle daga wurin Allah abin yake na hudu ma dama kad anzalallahu kutuban ukhra tunda dai Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗansu littattafan na daban ala ghairi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kad taurati ala musa kamar littafin at-taura da Allah ya saukar da shi ga annabi musa wal injila ala isa alaihi salam kuma kamar linjila da Allah ya saukar da ita ga annabi isa amincin Allah ya kara ka bata da shi amin lima yunkaru dan menene za a nuna kin yarda tafayin magabata dan me shi za a cewa ba a yarda daga Allah yake ba su kuma sauran an yarda daga wurin Allah yake kuma saddiqan lima bayyana yadihi yana gaskata abin da ya gaba yana gaskata abin da ke ga hannunku ya ku alal kitabi ya ba da labarin gaskiya وباء بالذي وقع كما كذا ودان للتتبي سوما باتا سني اكاي في يد القران يبا ده لباري كما ده انبا ده منزني سوما كذا سكا با ده لباري دغ باني اكا تشنز kun ba shi wa littafin Allah Allah ya saukar da shi ya zanki nuna wanda ya saukar ma littafin dan shi ne Allah ya kiyaye. Isar. Abu Kubaira. A hankalce Qur'ani zai yi sauka daga wurin Allah ko ko bai yi sauka? Zai yi sauka. La, Allah ya ce a hankali bai kore sauka al-Qur'ani ko kuma hana sauka al-Qur'ani. Balil aqlu yuhattimu al-Qur'an hankali yana yanke hukuncin nuzulahu sabko al-Qur'ani wa yujibu bana wajib ba bata shaka yadda wanda yace yana sai na ba a yi daba addini na za a samu wannan addini Musa da karawan nan aka ce mai kurani ya karanta shi a karantan wa aka karanta wurare haka sai ce kai sai ce wannan littafin sai ba dan adam ya tsara shi
gaskiya
ne wannan littafin sai ce wannan wannan ko wani sirri ya ce Allah na za a zo a koya mashi aka ce ba za ka iya koyon shi ba dole sai ka abin nan sai ka yi larabci ya ce to sai kawai ya koyi larabci don ya yi wannan littafin ya yana koyon larabcin yana arni kafin ya ƙara koyon larabcin ya karɓi addini ba haka Al-Qur'ani yake masana da yawa ire-iren waɗannan labaran da ke cikin Qur'ani suke jan hankalinsu masu musulunta to da labari ne in ba nan ba ba za ka same shi labari gangariya mai dadi ba sabani ba da alqurani mai girma kuma ga jana baka labarin wanda yake baka labarin an tsaida shi a matsayin mutum yana nan mutum ne kawai ba a wuce shi zuwa mala'iku ba ko kuma a ƙara mai daraja a bai da shi Allah ba yana nan dai sai dai Allah ya bar shi mutum mai girma mai daraja wanda a zamanin shi ba mai girma mai daraja irin shi amma dai ba a wuce shi da matsayin mutum alqurani ne kare zaka samu haka Allah ya samu dace
amin
kama jurribat ahkamuhu kamar yanda aka jarraba hukunce hukuncen shi wa shara'ihu da kuma shari'o'in shi wa qawaninu da kuma dokokin shi fa haqiqat ko fa haqqaqat kullama urida mina sai su waɗannan abubuwa din suka tabbatar da duk abin da ake so da gare su min amnin na zaman lafiya duk abin da ake nema cewa hukunce hukunce alqur'ani su kawo shari'a alqur'ani su kawo na kwanciyar hankali da zaman lafiya to sun kawo su ne dokokin da in an bi su za a zauna lafiya ko ba haka ba yawwa abin da suke cewa ya ta yanke hannayen mutane ai haka yanke hannun mutum guda kowa zai shiga cikin taitayin shi kenan idan ka san in ka taba kayan mutane ya kai kuma a yanke ma hannu ba za ka yanke kuma ko bai kai a yanke ba sai an ma wata dokai ba kyari ka za a yi haka nan ba idan mutum ya san yayi zina zai sha bulala 100 in ba ya da aure yana da aure kuma a jefe shi ya kake gani shikenan idan mutum ya san ya kashe mutane kashe shi za a yi musamman irin wannan yan fashi da makaman suke kashe mutane ba kunya ba tsoron Allah ba su jin kunya kowa ba su jin tsoron Allah mutum ya kashe mutane kuma ya zo a mai bidiyo ana daukar shi yana harba bindiga sama ratatatata yana dariya ko ya zo yana azabtar da mutanen da ko gaban ku zai ci a dauke shi yana yankan mutane kuma yana yankan rago kuma a ƙarshe a kama shi maimakon a kashe shi saboda ya zamanto izina ga saura ire-iren shi sai a sa ya kaso bayan wasu shekaru sai a ce ya gyara halin shi an sako shi to halin waɗanda ya kashe ba ya gyara halin ya kashe mu mutane uwaye mata ƴan uwa yaya kuma sai a kyale shi ba musulunci shi kadai yake da dokar da za ta samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali wa izza haka nan ma izza wato dokokin Allah subhanahu wataala sun tabbatar da duk abin da ake so su samu na daukaka wa karamatin da kuma daraja wa ilmin wa irfan da kuma ilimi da sani albarkacin dokokin Allah muke haka yaya masu yanci ga mu an mu zo mu gina masallatai mu gina makarantu mu zo mu yi ibadan mu kira sallah karara ko ba haka ba waɗannan tura mulkin mallaka abinda suka so su maida mu arna irinsu ko su maida mu daga inda muka hito mu koma ma guzawa mu bar addinin musulunci amma tunda muna addinin Allah sai shiga mu faɗa Allah ya kore su suka ga dai waɗannan mutanen ba su canzawa mu an wahala an kashe mu an yi mun muwale ne amma ma azaban mun ki bari da kan suka ce kai mutanen na ba su yanci bari mu tafi mu kawai mu da ma yantattu ne wanda yake bauta Allah ya yantacce ne ku ne bayi bayan gumaka mu kan bayan Allah ƴaƴa ne mu na kwarai ba da ban tsaya mu bauta ma Allah shi kadai da haka addinin musulunci in gabin shi zai samu ma'izza ba ka tsoron kowa sai Allah ba ka ganin girman kowa sai Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai baka ilimi wanda zai amfane ka duniya ka da lahirar ka amfane ka nan kuma ya amfane ka a kabarin ka ka tashi ranar alkiyama duk wannan ilimin da ka koya mai amfani yana tare da kai da haka duk abin da ake nema a rayuwar duniya to a cikin addini akwai shi ko abin da kake so na rayuwar duniya kai dai ka bauta ma Allah yawa ka san alqur'ani ka san dogon alqur'ani ka yi su dan Allah Allah zai baka da abin da kake so
insha Allah
ya baba wadancin masu zagin shi bare kai da kake tsarkake shi bare kai da kake girmama shi me zai hana ya baka ya shadu bi zalika malai yace ina yin shaida da wannan tarihu daulatir rashidina ridwanullahi alaihim tarihin daular mutanen da ake cewa rashidina Allah ya kara masa yarda
amin
usal ummumi ne da aka yi can baya wadanda sakamakon rike addinin musulunci da suka yi duka wadannan abubuwa sun same su a rayuwarsu wayu dalilin malai yace wani dalili ne yuqlabu bada haza za a nemo wa bayan wannan ala kaunil qur'ani akan kasancewa alqur'ani mai girma كلام الله مغنن الله ني ووحيه كما وحيين الله ني انزله على خير خلقه الله يسبكر دشي ابو صافيين حالتشي وخاتم انبيائه ورسله كما يسبكر دشي غا قرشن انباون شي دمنزنين شي bayan wadannan dalilan wani dalilai za a nemo wa kuma wadanda za su nuna ma lalle alqur'ani zancan Allah ne wahayin Allah ne akwai wasu dalilai wadanda suka yi wannan babu wasu dalilai sai in irin su ne kawai to haka kenan wannan fasali ya mana magana ne cewa a hankali da tunaninmu na hankali hankalinmu ya kai mu ga cewa lalle alqur'ani wahayin Allah ne da ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara na'am Nashi ne mana na me dabba ne mai dabbobi shike ba mai kiwo ba kiwo ake ana biyan shi ba ko abinda ba canza ba ai sai an canza ba canza ta ba ko ba haka ba in cewa barta in ta ji sauki in ta canza ta a saida ta a sawo ta ta ji sauki kuma Allah ya bata juna biyu da ji sauki karkashin wa take ba a saida ta ba ka gani nan tashi ce ba ta makiyayi ba ce na'am to kun dai ji abin da yau da wani ba Allah ne yake bar addu'a akan matsalarsa ta gidansa na gado ana so a saida kuma ya ji saiduwa duk lokacin da aka kira masa ya aka yi magana to an san tabbawa su dawowa an yi magana sun je su dawo su kawo kuɗi shikenan ba mamaki akwai wani wanda ba shi so a saida gidan kuma ya yi wani shiddabarin shi wani kulumbotin shi an so ke sai ya kakkaba dangi gaba dai sun mutu shi ya mallaki gidan shi kadai ba mamaki mamaki kuma wata jarabawa ce daga Allah to Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wahala na'am to ko wata baiwa Allah ita ma tana fara addu'a kan wata matsala da take ciki Allah ya yi mata sauran al'ummomi gaba daya bayan Allah Allah subhanahu wata'ala ya yayi mana duk matsalolin
amin
ya mana maganin su ya kawo mana ƙarshen su
amin
Allah subhanahu wata'ala ka sa mai aiki da abinda muke karantawa kuma ya amfane mu duniya mu da lahirin
amin
Allah ta'ala ka baka sashen lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka shirya mana matasan mu, samarin su da matan su ya Allah. Allah ka raba su da lalacewa. Allah ka raba su da bacewar tarbiyya ya Allah. Allah ka shirya da su shirya ta addinin musulunci. Allah ka raba mu da yunwa da talauci. Allah ka raba mu da jahilci. Allah ka raba mu da munafici. Allah ka raba mu da shirka da kafirci. Allah ka raba mu da dukkan mugayen dabi'u ya Allah. Allah ka kara mu da kyawawan halaye da kyawawan dabi'u ya Allah. Allah ka kara mu da imani ya Allah. Ka sa mu cika da imani mu kare da duniya lafiya. Marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya. Suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya. Marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta. Allah ka damu da su gidan aljanna. Allah ka sa mu kare da duniya lafiya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله السلام ما شاء الله الحمد لله